This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalol da kuma niya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma din dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Saluhu Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin. Ana jiran a ga salon manufofin harkokin waje na gwamnatin Buhari.
Fatanmu shi ne a ce an yi auren zobe a Nigeria da gwamnatin Amurka. Saboda
to abimu a ji dalili, sannan wai shin PDP za ta iya zaman adawa kuwa?
A jam'iyyance PDP nan daram kuma za ta ba da adawa irin yanda ba a taɓa yi ba a ƙasar nan.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Saluhu Garba na tafa da shirin da rashin tayi, inda a yau zai dubi yadda 'yan China ke babakere a kasuwannin Najeriya tamkar babu hukuma. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya tukunna.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Lahadi cewa 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen suna tsare da wasu Amurkawa. 'Yan tawayen Houthin su ne suka hamɓarar da gwamnatin Yemen da ke samun goyon bayan gwamnatin Amurka. Har yanzu 'yan Houthin suna ci gaba da fafutukar neman samun cikakken iko a kan ƙasar da ta fi kowace ƙasar Laraba talauci a duniya. Wata jarida da Washington Post ta ruwaito cewa ana tsare da 'yan Amurka hudu a Sana babban birnin Yemen, kuma duk ƙoƙarin da Amurka ta yi na samun sakosu ya citura. To sai dai jaridar ta ce babu jami'in gwamnatin Amurka cikin waɗanda ake tsare da su. Ana kyautata zaton uku cikinsu ma'aikatan wasu kamfanoni ne da ke zaman kansu, yayin da na huɗun ba san aikin da yake yi ba. Yana da fasfo ɗin zaman ɗan Amurka da kuma fasfo ɗin zaman ɗan Yemen. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce muna ƙoƙarin samun sakosu, amma jami'in ya ki ya ƙara bayani a kansu ko bayyana sunayensu mutanen uku hudun da ake tsare da su. Kawo yanzu dai Saudiya na ci gaba da kai hare-hare ta jiragen sama tare da taimakon leƙen asirin ƙasar Amurka.
Hukumar leƙen asiri ta na'urori ko NSA a taƙaice ta rasa ikon tattara bayanan hirar tarho ta mutane bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma maslaha akan ƙara wa hukumar wa'adi. Tun shekarar 2001 hukumar ta samu ikon sauraron hirar mutane ta wayar tarho bayan harin Satumban na waccan shekarar da 'yan ta'adda suka kai kan ƙasar. Wannan shirin na tattara bayanan hirar mutane ta wayar tarho tare da sanin lambobin tarho da ranakun da aka yi hirar da tsawon hirar domin gano 'yan ta'adda ya jawo fushin jama'a. Mutane na zargin cewa yin hakan ya keta haƙƙinsu na samun sirri. Wata sabuwar dokar da Majalisar Wakilai ta kafa za ta ba hukumar damar neman bayanai daga kamfanonin tarho akan duk wanda ake zaton yana da wata ƙullalliya, amma ba bayani kan kowa da kowa ba. Ita dai Majalisar Dattawan ba ta amince da dokar ba kafin ta kawo ƙarshe a daren jiya Lahadi, amma tana iya sabunta wannan makon nan.
To kada dai a sha'afa, labaran na zuwa maku ne da kanan sashen Hausa na Amurka. A India, mutane na jiran faɗuwar ruwan saman nan da aka saba gani a ƙasar ka wanda yake saukowa kamar da bakin ƙwarya, yayin da mugun zafin da ya addabi ƙasar ya hallaka mutane fiye da 2,200. Ruwan sama da tsawa da aka yi a kudancin ƙasar jiya Lahadi ya ɗan sassauta zafin da ƙasar ke fuskanta. Amma jami'an gwamnati sun ce ana iya ci gaba da samun zafi na wasu 'yan kwanaki a jihohin Andhra Pradesh da Telangana, wuraren da zafin ya fi kamari. yanayin zafi da ake aunawa ya kan kai awan 113 ko kuma 116 na ma'aunin Fahrenheit a jihohin biyu. Mutane 146 sun sake mutuwa a jihar Andhra Pradesh a ranar Asabar, lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu 636. Ana kyautata zaton cewa za a fara ruwan sama gadan-gadan wannan mako a kudancin ƙasar da zai kawo ni'ima, sannu a hankali kuma ruwan zai kai arewacin ƙasar, ruwan saman zai ɗauke a watan Satumba.
Kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Masar ta yanke hukuncin ɗauri ma wata sanannar lauya kuma ƴar fafutukar kare haƙƙin bil'adama mai suna Mahinur Al-Misri, ita da wasu mutane biyu a gidan yari na tsawon watanni 15 akan laifin kaiwa caji ofis hari. Al-Misri ta kwale ihu cikin kotun sa'ilin da aka bayyana hukuncin a Alexandria. Da farko dai an ba su ɗaurin shekaru 2 ne, amma bayan da suka nemi ahuwa aka ƙi, sai kuma daga bisani aka mayar da ɗaurin watanni 15. A cikin shekarar 2013 ne dai ita Al-Misri ta ziyarci caji ofis ɗin na Alexandria domin duba wani lauya da ake tsare da shi a caji ofis ɗin. Sai jami'in da ke aiki a wannan lokacin ya zarge ta da ƙoƙarin kaiwa caji ofis ɗin hari. Sai dai magoya bayanta da suka yi da fifi bakin kotun a Alexandria sun yi tirda wannan hukuncin, kuma suka ce akwai fa siyasa ciki.
A halin da ake
labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ke tafa da rahoto kan yadda ake fatan manufofin harkokin wajen Najeriya za ta kasance a gwamnatin Buhari.
Halin da ake ciki, Amurka na shirye-shiryen turo ƙwararru da za su horar da dakarun Najeriya musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Ambasada Yaro Yusuf Mamman, tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasar Spain da fadar Vatican.
Muna godiya musamman ƙasar Amurka da ƙasashen tarayyar Turai da kuma ƙasashen Afirka, musamman African Union da kuma ECOWAS. Fatanmu shi ne a ce an yi auren zobe Najeriya da gwamnatin Amurka, saboda Amurka sun kawo gudunmawa domin kokarin fitar da yaran nan da ƴan matan na Chibok, musamman ma a horar da jami'an sojoji. To sai ya zamanto duk abin da ake yi idan aka kawo harkar tsaro kuma aka kawo siyasa ba ta tafiya ɗaya. Fatanmu shi ne a nan Amurka kawancen da ake da shi na duniya su zo su taimaka a Najeriya da musamman ma gwamnatin President Buhari domin samun nasarar an samu ƴan matan nan na Chibok.
In za a iya tunawa, dangantakar Amurka da Najeriya a baya ta yi tsami bisa yadda Amurkan ke zargin dakarun Najeriya da danne haƙƙin bil'adama a faɗin da suke yi da 'yan tada ƙayar baya a shiyar arewa maso gabas. Shi ma jakadan ƙasar Canada a nan Najeriya, Ambasada Henry Godwida, ya gaya min cewa ƙasarsa za ta yi aiki tare da Najeriya.
We very much look forward to working closely with the Buhari government.
Muna fatan yin aiki tare da Buhari don ƙarfa dangantakarmu, kana mu inganta alaƙar tattalin arziki, sannan mu yi aiki tare wajen sha'anin tsaro, zaman lafiya a Afirka.
To work together to promote peace and security and good governance in Africa and around the world.
Shima Prime Minister Britannia Mr. David Cameron ya turo sakataren harkokin wajen kasar sa Philip Hammond dauke da wata dogoro sika inda yake taya Muhammadu Buhari murna, inda ya nemi shugaba Buhari da ya zayyana dalla-dalla irin bukatun da Najeriya ke son Britannia ta yi mata. Abu Zaid Asma na dan gososo, wani babban dan jaridar kasar Niger ne.
Ka gani kenan wannan zaben da aka yi wa Buhari, kowa gani yake insha Allah yanzu za a samu sau da nan, kuma kamar sanin kowa ne yanzu ka gani Najeriya da kasashen Afirka ko ina ya kamata a ce shi shugaban kasa a kwaga sabo Buhari a bayan baya, saboda na ce maka Najeriya babban kasa wadda take wato duk ƴan Afirka sun zo da ido bisa kanta, saboda wani shugaban kasa idan aka nada ko kuma za a rantsar da shi ba duka shugabannin kasa ke zuwa ba, amma kowa ya gani wato daga kowane bangare na duniya da an gina Buhari kowa da kowa ya zo, shugabannin kasa wadanda ma ba a tsammanin zo sai da an ga su zo wurin.
Waɗannan abubuwa dai masu sharhi na ganin cewa na iya haskaka sabuwar hulɗar dangantaka ta diplomasiya tsakanin Najeriya da kasashen waje. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Hassan karkai nisa, amma kafin nan a dan saurari wannan waka ta jinjina mu iyaye da yake yau take ranar su. To a gaishe ki, to ganin yadda ƴan jam'iyyar PDP suka dade suna mulki a Najeriya, wasu na ganin idan suka ɗanɗana adawa ba za su jure ba, don haka wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya bincika ya ga abinda wannan al'amari ke fuskantar wato wannan jam'iyyar da yadda ake ta kace nake cikin jam'iyyar a daidai lokacin da ake sauraron ganin yadda za su yi adawar.
Sunana Sunata Abubakar.
Ya rayuwa za ta kasance bayan babu gwamnati?
Kana nufi ga NPDP? A jam'iyyance PDP nan daram kuma za ta bada adawa irin yanda ba a taba yi ba a ƙasar nan, saboda mu za mu yi shi bisa ga ka'ida, bisa ga mutunci, bisa ga tabbatar da cewa gwamnati gwamnati ne na kowa. Fatanmu shi ne 2019 Allah ya sake mayar mana da mulki.
Sanata Abubakar Gire kenan na jam'iyyar PDP a Najeriya ke jaddada cewa sun shirya tsaf don yin adawa a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC. Sai dai kuma a daidai lokacin da NPDP ke shiryawa adawar, bisa ga dukkan alamu jam'iyyar tasu ta shiga rudani. Chief Tony Ani da ada ke zaman shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP yayi murabus a ƴan kwanakin nan, kuma yace yayi hakan ne da nufin baiwa Goodluck Jonathan damar darewa bisa kan wannan mukami. Amma daga bisani Dr. Goodluck Jonathan yace baya so. Dr. Umar Ardo, wani jigo a jam'iyyar PDP ne da tun farko yayi adawa da yin takarar Dr. Goodluck din, kuma suka yi ta tafka shari'a har zuwa kotun kolin Najeriya.
Bashi da aka yi ba an bashi don Allah da Annabi bane. Shi tsohon chairman na DOT wato Chief Tony Anene baya son bari wannan kujera, kuma kuma ya sani Chief Tony Anene shi ne chief advisor na presidential campaign wanda aka je aka fadi za. Babu yadda za a yi a ce national chairman na jam'iyya ya bari kujeran shi kada shi Chief Tony Anene bai bari kujeran shi ba, don shi ne chief advisor din campaign na shi shugaba Jonathan. Don haka baya son bari, amma sai aka nuna mishi dole ne fa ya bari. Iri girman kanshi yana gani in ya bari babu wani wanda ya kai shi wanda zai dauki kujerar shi sai dai tsohon shugaban kasa. Shi Jonathan ka san lallai ya faɗi a shugaban na ce ya faɗi wato bai gudanar da mulkin kasan nan da kyau ba. Wato shi failure, babu wuta, babu ruwa, babu mai, babu security, an bar 60 billion bashi a kai ko ina a birkice. Sannan ya zo ya ce wai ya zo ya karbi daga farko ya kujera amintattu. Ai ka san shi da kanshi ya ko babu tsoro a kunkunya.
Dr. Umar Ardo, masu lura da al'amuran siyasa suna ganin cewa yanzu kamar jam'iyyar PDP a Najeriya ta shiga rudani. A matsayinka na dan PDP, wannan magana gaskiya ne?
Amma PDP ta shiga rudani ai tun sa'ilin da PDP ta ce ba ta da wani dan takara sai Jonathan. Ai tun wannan PDP ta shiga rudani, amma ba ya PDP ta shiga rudani ba. Kuma waye ya fara magana wai ta Jonathan kada zai tsaya zabe Tony Anene? Don haka babu yadda za a yi ko da ne zauna cikin jam'iyyar nan. So rudani kan ba yau aka soma ba.
Dr. Umar Ardo kenan. Bukhari Bello Jiga, malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
kuma in Kaduna lokacin da Ariyo Basanje ya sauka lalle wannan kujera an bashi ne saboda an ce sai wanda ya tsohon shugaban kasa ko wani abu to kuma sai gashi wannan tsohon shugaban kasa sai kadi wannan abun bayani na cewa kaga har yanzu yana jin zafin abin da ya same shi sannan kuma baya da wani kwarji ko kuma wani karfi wanda zai iya tafiyar da wannan jam'iyya tunda ba su da sama kuma babu wani abin da za a raba sannan kuma ita dama jam'iyyan lalle ita abin da yake ciyar da ita shine abubuwan da take raba mu
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
haka yake kuma a gaida Hassan yanzu kuma bari in dan za ku da gefe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba
ba za karibi ne kudinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe su da hanya
garajin tai akan bar arha jama'a barkamu da saki saduwa a filin namu Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin da rashin tai yau shirin zai mai da hankali ne akan yan China da suke yi wa harkokin kasuwancin Najeriya shishige kamar kasar bata da gwamnati ko nata tsarin ku ji abin da ke faruwa
wace musiba ce ta kunno mana cikin wannan sana'a ta mu fasahar mu muka samu baki suna amfani da ita to yes in China ne fasahar da muke inana kaya muke sayarwa muke runa mutane kaya a kasuwa ita suke sata sai su je su kai can garin su sai su kashi arne maimakon su ban mana farashi da suke kawo mana muke yi da chemicals din duk a gurin su muke siya to amma sai su je can su runa su kawo na
Hukumar Kwastam ta Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Diko Inde ta yi nasarar kai samame a waɗansu manyan shaguna da ke birnin Kano da kewaye wanda waɗanda 'yan China aka ce su ke da shi kuma ya ƙunshi atamfa-atamfa wadda kuɗinta ya haura naira miliyan 400 wanda ake ganin cewar ba ƙaramin illa yake wa tattalin arziki na Najeriya ba.
Idan akwai shari'a ko dokoki me suka ce? Risa Audu Bulama a cikin firarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi fashin baki.
Barista Audu Bulama Bukarti akwai batun nan na maganar takaddama tsakanin masu harkar rina Kampala da shada da Wagambari a Kano a hannu guda kuma da mutanen China sannan a ɗaya hannun akwai batun da aka samu kai na customs sun zo an ce sun rufe wasu store ko ma'ajiyar kayayyaki na atamfofi da sauran tufafi cewa sun kama a cikin Kano waɗannan da su ne batutuwan da muke so mu magana da su ta mahanga irin ta shari'a musamman shari'a ta kasuwanci kuma da akwai dokoki kuma na ƙasa da sauran su wai yaya batutuwan nan ya kamata su kasance ne su masu lini suna cewa fa an musu fasaha satar fasaha sannan kuma su mutanen China ana ganin cewa ai neman kuɗi ne yanzu wannan globalization din da ake kira da sauran su za ya baka dama ka je ko ina ne ka nemi kuɗi kai kasuwanci da kai ta fuskar shari'a wai ya abubuwan nan suke ne
to ta fuskar shari'a Malam Mahmud waɗannan maganganu da ka dago wato suna da wato za a iya raba su wajen kashi biyar ne abu na farko dai shine kashi na farko wato maganar kamar satar fasaha da kuma tsawwala farashin wato sinadarin aiki ko sinadaran aiki da su 'yan China suke kawo wa 'yan nan da kuma bata wato kamar ingancin shaddar da suke kawo musu da suke zargin cewa sun yi abu na farko dai satar fasaha in dai an yi rajistar ta haramun ne a ƙarƙashin wato Patent and Designs Act wadda doka ce a Najeriya wadda take kare duk wani mai fasaha saboda haka in dai marinan nan sun wato rajistar fasaha su to haramun ne a ce an sace ta abu na biyu koda ba su yi rajista ba idan ka dau fasahar su kuma ka tafi da ita kasarka ka sabanta ta ko kuma kai modernizing to kuma bai kamata a ce ka bata mata wato ka bata musu kyan ko kuma ingancin sinadaran da kake sayar musu ka kuma rage ingancin shaddar da kake kawo musu saboda in suka zo su suka sayi irin yadda ya dace ba in kai haka ka ci karo da dokar da muke kira Consumer Protection Council Act wadda doka ce ita kuma mai kare masu siyan kaya suna amfani da shi to kaga kenan wannan abu na farko abu na biyu wato ana zargin su mutanen China da kawo kaya wato tufa masu yawa wanda ana ma zargin cewa yanzu iya waɗanda suke a nan Kano za su ɗebi ma watanni ko ma shekara guda ba a gama sayar da su ba wannan kuma ya ci karo da dokokin da mu muke kira a nan Najeriya anti-dumping laws wanda dokoki ne da suka hana wani ya kawo waɗansu kaya masu yawa wato wani wata ƙasa ta duniya ya kai kaya masu yawa wata ƙasa ta duniya ya ajiye wannan kaya wato yana siyarwa a hankali ta yadda wannan zai karye farashin kaya na gida na wannan guri ko kuma wannan ƙasa kaga kenan kashi na biyu na wannan magana shine abin da ƴan China suke na kawo kaya masu yawa su ajiye a nan Kano da sauran gurare irin su Lagos dan naga ƴan Lagos ma suna ta kuka akan wannan ya ci karo da dokokin da suke hana irin wannan safara da kaya masu yawa na Najeriya wato anti-dumping laws na Najeriya abu na uku koda an baka dama ka shigo da waɗannan kaya wato ka shigo wato dan wata ƙasa ya shigo yayin kasuwanci a Najeriya to akwai abubuwan da ake kira contraband products wato kamar waɗansu kayayyaki ne da doka ta haramta shigowa da su Najeriya kuma ɗaya daga cikin su tufa musamman atamfofi da shaddoji suna a ciki kaga kenan wannan abu da ƴan China suke na kawo waɗannan kaya kuma su kawo su jibgi su ajiye ya ci karo da wannan wato doka ta customs din da ake kira contraband law kuma abin da nake tunani wato contraband products kuma abin da nake tunani su ƴan custom din ganin abin da ya faru na wato karye wannan dokoki na kawo kayan da suka haramtattun kayayyaki cikin Najeriya shi yasa suka je suka rufe wajen wato aje kayan ƴan China kuma suka kama waɗansu daga cikin su
to amma abin da mutane ke tambaya shine me ya hana su jami'an custom tara waɗannan kayayyaki tunda dai me yawa ta ruwa aka kawo su ko ta jirgin sama ko ta sauran bodoji kuma dukkanin waɗannan wuraren jami'an su suna nan me ya hana su kama waɗannan kayayyaki har sai da suka zo gunda za a aje su
to ba za dai ka iya cewa da wato bisa ta'akidi cewa ga abin da ya hana kama ba amma dai abin da ya fito fili wanda da yawa daga cikin musun dade suna kuka akai shine wato harkar cin hanci da rashawa da ta bata harkokin kasan nan in ka je jami'an tsaron sauran kasashe suna rike mutuncin su kuma suna da kishin kasar su ta yadda idan ka zo koda zaka ba su wani abu wato mai kauri ba za su yadda ka shiga cikin kasar su da abin da wato ya ci karo da wato abin da ƴan kasar suke bukata ko kuma dokokin kasar su ba karamin misali nan kasar Niger ma ba za ka iya abin da kake a Najeriya ba amma a Najeriya mun san cewa abin ma da bai taka kara ya karya ban aka ba ma'aikatan mu za ka ga sun bar waɗannan kaya sun shigo ko ƴan Najeriya su kawo su da kansu ko kuma waɗanda ba ƴan Najeriya ba kaga ka iya cewa la'alla wannan harka ce ta cin hanci da rashawa ta sa aka shigo da kayayyakin har aka zo kuma yanzu ana kukan cewa an shigo da kayayyakin bayan an ma kusa makara
ka lissafo dokoki da suka haramta a yi wasu abubuwa musamman su ƴan China da aka gano yanzu suna yi misali wanda suka kare dokokin kasa to amma kuma akwai dokokin kasa da kasa ne da suka bada dama a yi cinikayya ka je ko ina ne kai cinikayya da mutanen kasar misali an da tsarin da ake kira global kana ganin wannan bai ishe su wato a matsayin hujja ko madogara su yi abin da suke yi dumba game da sha'anin kasuwanci
to kamar yadda kace akwai tsarirrika ko kuma dokoki na ƙasa da ƙasa bayan globalization akwai principles din da ake kira World Trade Organization principles wadda kungiyar cinikayya ta duniya ta kirkire su kuma ƙasashe suka sa hannu akan sun yarda da su kamar a ciki akwai irin su National Treatment principle wanda yake cewa idan dan wata ƙasa ya zo ƙasar ka zai kasuwanci to dole ne ka dauke shi tamkar dan kasar ka duk abin da kai wannan dan kasar ka na cin na samun wato gajiyar wani abu shi ma sai ka masa duk abin da kai na kawarwa dan kasar ka da wata matsala shi ma sai ka kawo mai bayan wannan akwai most favored nation treatment principle akwai principles da yawa sai dai bayan duk waɗannan principles din kasashen da masu wato masu ci gaba na yanzu ko kuma under developed countries waɗanda ba su ci gaba ba sai suka fahimci cewa wannan tsari na World Trade Organization ya cutar da su saboda yanzu in ka ce dan kasuwar America ko dan kasuwar Ingila da dan kasuwar Germany daidai suke da dan kasuwar Najeriya bayan ya su wadancan sun fi na Najeriya karfin tattalin arziki sun fi shi dabara sun fi shi wayo sun fi shi alkinta dukiya daga ƙarshe ka cuci na Najeriya ne saboda haka suka je suka yi ta matsawa har aka yi wani sabon tsari special and differential treatment principle wanda shi wannan special and differential treatment principle yace duka dokokin nan na World Trade Organization a ci gaba da amfani da su amma kasar da bata ci gaba ba ko kuma kasa mai ci gaba yanzu tana da yancin ta dau waɗansu matakai da za su kare wato masana'antinta da ƴan kasanta na cikin gida saboda haka zaka iya amfani in kai amfani da wannan ka iya cewa abubuwan dokokin da Najeriya ta kawo waɗannan abubuwa ya dace da wato tsarin World Trade Organization da wanda ake da shi a yanzu
jama'a kadan kenan mako mai zuwa idan Allah ya kai mu Barisa Bulama zai ci gaba da yin bayani A madadin waɗanda kuka je murayoyinsu musamman baƙonmu Barista Audu Bulama da Mahmud Ibrahim Kwari ne Salu Garba ke muku fatan alheri.
To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na BOA mai magana Garba Ibrahim Jamal Masawa Azai. Ina jinjina wa shugaban kasa Muhammadu Buhari wallahi bawan Allah nan tun daga yanzu mun fara ganin canji Najeriya ta fara dawo hayyacinta wasu guraren wutar lantarki tunda bawan Allah ne hauka ta dauke musu ba har yanzu gashi ya fara wadata wannan bawan Allah babu abin da ya kamata mu ɗan Najeriya mu saki mu ƙara saki a cikin addu'a ta alheri wannan iko da ya karba ubangiji Allah ya taimake shi abinda muke tunanin zai mana alheri ya baka
sunana Ahmadu Abacha Macina hakika sabon shugaban kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari yana da manyan kalubale a cikin gwamnatinsa kamar matsalar tabarbarewar tsaro da cin hanci da rashawa da samar da matasa ayyukan yi da kuma matsalar wutar lantarki amma duk da haka mu jama'an Najeriya muna kyautata tsammanin insha Allah Allah ubangiji zai ba shi nasarar magance wannan kalubale da ya addabi kasar mu Najeriya ya hana ta samun ci gaba
sunana babba Haruna Bajoji karamar hukumar Kano kaji da Harwande muryar Amurka a zahiri dai kyakkyawar shaidar da al'umma suka yi wa ganar Buhari shine yasa al'umma suka zabe shi da zimmar ya jagorance su kamar yadda ya rike mukamai da dama ba tare da ana zargin sa da aikata wuru-wuru ko kuma satar doki an talakawa ba dan haka mu ma shi yasa muke shawartar ka da cewa ya zabi nagartattu mashawarta domin tafiya da su a wannan gwamnati taka domin a gudu tare a tsira tare
sunana Alhaji Ali Kaji daga Bishwa Jihar Yobe a wannan sabon shiri da sabuwar gwamnatin ya girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari na yaki da cin hanci to abu ne abun ayyaba ne kwarai da gaske kuma ni ina goyon bayan wannan shiri dan na lura cewa babu yadda za a yi wata kasa ko wata al'umma samu ci gaba matakar kwacin hanci dole ne sai an dakile cin hanci da rashawa a kasa doka ta dawo ta yi aiki a hana cin hanci a bar kotuna su dinga shari'a na gaskiya da adalci
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya ina so in yi kira ga dukkan dalalan man fetur a Najeriya don Allah don Annabi su ji tsoron Allah su taimaka su kai mannan sako da languna inda aka tura su domin talakawan Najeriya su samu sauki
to yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Bankunan Burtaniya guda biyu sun fara kaddamar da nasu binciken cikin gida akan yadda kudin cin hanci da ake zargin wasu manyan jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya ko FIFA suka shiga bankunan su. Bankunan Barclays Bank da Chartered Standard da Standard Chartered suna cikin bankunan da mahukuntan Amurka suka ambata matsayin bankunan da jami'an FIFA su 14 suka yi amfani da su wurin boye kudin cin hanci da suka karba. Ana zargin jami'an da karɓar na goro da ya kai dalar Amurka miliyan 150 saboda ba da kwangila da kuma baiwa kasashe damar shirya wasan kwallon kafa na duniya. Kawo yanzu dai babu bankin da aka zarga da laifi.
To na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Salihu Garba wanda ya tani gabatar da shirin da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.